Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahir mai shanu ce tare da Zahra Aminu Fage. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda makuntan kasar Niger suka fara samarwa mutanen da ambaliyar ruwa ta raba da muhallinsu sansanoni.
Abamu wuri da zamu zamna da marake kuma an ka taho wai wanda yana da takardan gida za a gaskiya mu muna haya ne ayi mu koran kare.
Har yanzu dai a Niger din ɗan sanda sun gano wasu kwayoyi da ababen fashewa da aka boye a cikin wata mota da ta zo daga kasar waje. Za ku ji ƙarin bayani. Muna kuma tafi da rahoto na musamman daga Awal Garba a kasar Kamaru. A ƙarshe za ku ji labarin wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. A yau Juma'a kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Jenny Raskin sun gabatar da wani ƙudurin doka na ƙirƙirar wani kwamiti wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence don dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa. Pelosi ta sanar da ƙudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da ta yi ƙarin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da COVID-19. A bayyane yake cewa yana shan magani. Duk wani da ke cikinmu da ke shan maganin wannan yanayi mai tsanani baya cikin cikakken hayyacinsa. Abinda Pelosi ta faɗa manema labarai kenan a yau Juma'a a Capitol Hill. Bayan da aka bayyana wannan ƙudurin dokar, sai Trump ya shiga shafinsa na Twitter yana mai cewa mashiririciya Nancy Pelosi tana duba yiwuwar amfani da tanadin da ke cikin gyara na 25 na kundin tsarin mulki da maye gurbin Joe Biden da Kamala Harris. 'Yan jam'iyyar Democrat suna son hakan ta faru da sauri saboda Joe mai likimo ba zai iya ba. Mutane fiye da miliyan 36.5 ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya, a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. Ma'aikatar lafiya ta India ta bada rahoton kamuwar mutane sama da 70,000 waɗanda suka kamu da cutar a cikin awanni 24 da suka gabata. Amurka tana da waɗanda suka kamu da cutar sama da miliyan 700,000 kuma sama da mutane 200,212 ne suka mutu. India na da kusan miliyan 700,000 da suka kamu da cutar, sannan sama da mutane 600,000 ne suka mutu, yayin da Brazil ke da sama da mutane miliyan 500,000 da kuma mutuwar mutane kusan 149,000. Russia ta bada rahoton mutane 12,126 ne waɗanda suka kamu da cutar a ranar Litinin, wanda ya kawo jimillar mutane miliyan 172,238 waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a ƙasar. Wasu jami'ai sun ce mai yiwuwa a sake sanya sabon takunkumi. A halin da ake ciki kuma, ƙasar Jamus ta bada gudunmawar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga ƙasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Kyautar kayayyakin ayyukan jin kai ta jiya Alhamis din ta hada da na'urar bada iskar oxygen da abin auna zafin jiki da kuma na'urar gwajin cutar coronavirus fiye da 32,000 ga kwararru a fannin kiwon lafiya da nufin taimakawa mutane 90,000 na al'ummomin da ke fama da rashin kulawa a yankunan karkarar Amazon na kasar. Pila Mizeti na ma'aikatar kiwon lafiya ta Peru ya gode wa kasar Jamus kan gudunmawar, yana mai cewa hakan ya bude damar karkatar da akalar kyautatawa 'yan asalin yankin waɗanda ko da yaushe ake bari a baya, waɗanda kuma abubuwan ci gaba ke wahalar isa zuwa gare su saboda nisa. Kyautar wani bangare ne na yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a watan Agusta da nufin samar da kayayyakin kulawar lafiya ta farko ga yawancin 'yan asalin kasar waɗanda ba su da cibiyar kiwon lafiya. Ya zuwa yanzu kasar Peru ta tabbatar da waɗanda suka kamu da cutar fiye da mutane 838 kuma kusan sama da mutane 33,000 ne suka mutu. Tsohon ɗan takarar shugaban ƙasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun ƙwaryar ƙasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni. Sisi, wanda aka sace watanni 6 da suka gabata, bai bayyana yanayin tattaunawar da ya yi da Ban Dawu da sauran manyan mutane a fadar shugaban ƙasar ta Mali ba. Sisi ya yi magana ne kawai game da garkuwar da aka yi da shi, yana mai cewa galibi ya kasance cikin kadaici, yana rayuwa cikin mawuyacin yanayi amma ba azabtar da shi ba. Masu tsatsauran ra'ayin addini sun saki Sisi da wasu turawa uku a arewacin Mali kwanaki kadan bayan da gwamnatin ta Mali ta saki kusan mayaka 200, duk da damuwar da sakin nasu na iya kara dagula kasa.
To a gaida Zahra Aminu Fage wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu shiga taskar rahotannin namu. A jamhuriyar Niger, watanni kimanin 2 bayan da ambaliyar ruwa ta tilastawa wasu mazauna birnin Yamai samun mafaka a makarantun boko sanadiyar rugujewar gidajensu. Gwamnatin kasar ta fara kwashe waɗannan mutanen don mayar da su wani sansani na musamman a yayin da ya rage mako ɗaya a sake buɗe makarantu. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sule Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lokacin da wata babbar motar soja ta iso sansanin da ake kira Kangamo kenan, dauke da gwamman mutanen da aka kwaso daga makarantar Ecole Kirkiso Idoyo da ke shiyar Yamai ta biyar. Wannan sabuwar unguwa da hukumomi suka kafa a matsayin wata mafakar wucin gadi na kunshe da ɗaruruwan ɗakunan tamfol da aka rarrabawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ruguza gidajensu.
Ni sunana Balkisu Umar mun kaila. To wallahi sai dai mu ce mun gode musu. Allah dai ya saka musu da alheri. Mun taho alhamdulillah mun gode musu. Mun taho mun gani. Mun gode mun ka godewa Allah dai ya saka musu da alheri. Inda ka samu ka tai kallabe sai ka tai kai ma yaran ka abinci tunda nan ga ba ka iya ce ka samu kudin taxi na zuwa nan ga har zuwa wadata. Shi kama bai kai mutun ya taya komo. Ka gani ko? Amma wallahi mun gode musu.
Ahmad Saini mun zo nan laya. Dati numero 5.
Na shiga ciki ka gani?
Na gan su yalu duka suna ciki.
To yaya kaga dakin ya muku ya ishe ku kuwa?
Alhamdulillah ya isa wallahi. Ya isa. Jama kitchen class muna mutuna 20. Yanzu saka mai nazi bonige yale sun samu daki.
Sasanin ya tanadi fanfunan ruwa da makarantar firamare yayin da a nan gaba za a yi jonin wutar lantarki. To amma malama Delu Usman na cewa akwai wani hanzari ba gudu ba.
Muna da yara masu lakwal manya wanda ba su iya tsayawa nan ga sai sun shiga cikin Yamai. Mu ku ba mu da abun hawa wanda za su tafiya da san shi ko ba gaskiya ba. Kuma muna da ƙanana wanda sai kirkise ne suke lakwal. Kuma su ma ba mu da abun da zamu hauda su su tai. Kenan wannan ne gwamnati zai diba. Amma mu daukan mu mataki bisan shi.
Wasu ɗaruruwan mutanen da muka tarar a makarantar ta kirkiso ta biyu sun ce ba su ji daɗin tsarin da aka yi amfani da shi wajen tantance waɗanda za a baiwa mafaka a wannan sabon sansani ba.
Maimuna Umaru, wallahi muna hali kakamuka. An kake kwashe mutane. Mutane duka su koma Kenya. Su yi zaman su amma zama kadan za a yi. Sannan a kai mu Kenya. A ba mu wuri da za mu zauna. Da marake kuma an ka taho. Wai wanda yana da takardan gida za a ga shike. Mu muna haya ne. A yi muna koran kare.
Ni sunana Mukail Garba. Delegate kin sai dai. Kowa da mata da sunana da maza sun sani da harkar ki kuke kuni.
Gidan haya ne muke ruwa yake mu.
Yanzu ba mu san inda za mu tai ba.
Dubban mutane ne ambaliyar ruwa ta raba da gidajensu a fadin kasar Nishar a bana. sakamakon ruwan saman da aka tafka kamar da bakin kwarya, yayin da a yankunan da kogin kwara ya ratsa ruwa ya haddasa babbar barna, lamarin da ya tilastawa jama'a tarewa a makarantu daban-daban, sai dai kuma lura da kuratawar lokacin kammala babban hutun 'yan makaranta ya samu hukuntar nishar kaddamar da shirin kwashe irin waɗannan mutane zuwa wata sabuwar mafaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai a Nijar din, ɗan sanda na garin Abalak sun yi wani gagarumin kamun kwayar da waɗansu suka ɓoye da kayan haɗa ababe masu fashewa da aka kutso da su daga wata ƙasa da ke makwabtaka da jamhuriyar Nijar. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rundunar tsaron 'yan sanda ta gundumar Abalak a cikin jihar Tawajen Guriyar Nijar ta yi wani wawan kamun huhun kwayar daga 56 da waɗansu ababe 750 na haɗa kaya masu fashewa a cikin wata motar ta fito daga wata ƙasa waje. Kayan da an bullo da su ne daga wata ƙasa makwabciyar Jamhuriyar Nijar ake kyautata zaton ƙasar Libya ce da ke cikin halin rabbana kawada ta mutu lokacin da aka kafar da mulkin Muhammad Gaddafi kusan shekaru 10 da suka gabata. Miyagun sun saka kwayar cikin ledodi ne kamin su abkata a cikin wasu jikkuna, inda suka tsaga su daga bisani a cikin bidudowan mai masu ɗaukar lita 25 kowannen su. Suko kayan hada ababen kwashewa 750 sun saka su ne a cikin kowa wake a cikin buhuhuwa. Shugaban gundumar Abalak da ya kaiwa jami'an tsaron jinjina ta musamman tare da sarakunan gargajiya na wannan yanki da manyan ma'aikatan bariki na yankin Abalak da shugabannin rundunonin tsaro na Abalak ya cewa jami'an tsaron 'yan sanda da suka yi wannan wagegen kamun. Da sunan hukumomin wannan kasar, ba abin da za mu yi sai mu gaishe ku, mu ƙara muku guzari, haka ma ku san muna tare da ku, kuma hukumomin jamhuriya ta bakwai na kai muku jinjina ta musamman. Jami'an tsaron na Abalak na kamun kwaya sosai da makamai a baya-bayan nan a wannan hanyar, da mafi yawancin lokaci masu hituwa daga ƙasashe makwabtan arewacin jamhuriyar Nijar ne da ke fama da matsalolin tsaro na masu zafin kai na kishin addini ke shigowa da su. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga Awwal Garba da rahotonsa na musamman daga kasar Kamaru.
A farkon makon nan ne gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta umarci dalibai da su koma makarantunsu bayan zaman gida dole da cutar annobar coronavirus ta sanya al'umma a ciki. Sai dai gwamnatin kasar hali da hukumar ilimi na kasar Kamaru sun sanya waɗansu matakai wanda za a bi kafin ɗaliban su fara shiga ajinsu na karatu, kamar wanke hannaye da sanya takunkumi na baki da hanci da kuma bada tazara a cikin abuzuwansu, da ma kayyade yawan dalibai a kowane aji. Alhaji Garba Abubakar, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin dalibai a kasar jamhuriyar Kamaru.
Alhaji Garba Abubakar, gashi gwamnatin kasar Kamaru ta umarci dalibai da su koma karatu bayan an yi zaman watanni 7 ana zaman dirishin a gida lalle cutar ta COVID-19 na virus, kuma ga yadda kuma makarantar ya faru a matsayinka na ɗaya daga cikin uba na yara, kuma ɗaya daga cikin kwamiti na ƙungiyar nan na wato iyayen yara na makarantu a ƙasar Kamaru. Me za ka faɗa a daidai wannan lokaci?
Alhamdulillah, mun gode wa Allah, kuma muna wa gwamnatin Kamaru godiya tunda yake rana 5 ga wata an koma makaranta a duk kasar Kamaru. Amma ba wai kan san kowane shekara ranan farko ba haka ai ba cika ake yi ba, sai daga baya mutane iyaye suke samun dan abin da za su taimaka wa ƴaƴansu su biya kayan su, ya musu littattafai da abin da za su yi amfani da shi a makaranta. Amma mun gode makaranta kan alhamdulillah, gwamnati ya cika alkawarinsa, an bude makarantu. Iyaye kuma muna ta rajista, yara sun so makaratu, wanda kuma za su samu lati sunan najin nan da litinin mai zuwa in Allah ya taimaka makaranta zai tafi yadda mutane suke tsammani, amma an samu goyon bayan iyayen almajirai sun goyi bayan cewa yara su koma makaranta ba za a yi komai ba ilimi ba.
To ya kake ganin gwamnati ta dauki matakai akan yadda ake kamuwa da wannan cuta ta coronavirus ko COVID-19?
Gwamnati ya dauki matakai akai, kuma ya nuna yadda makarantu za a dinga koyar da ilimi. Da akwai wanda su je da safe, wato manyan makarantu kai, wato secondary, da akwai wanda su ma da safe su tsaye da 12:30, da akwai wanda su ma karfe 1 su tsaye da karfe 5:30. Haka za a din kuma a ya saka cewa yara 50 ba za su fita 50 a cikin daki ba. To kaga ya zama cewa gwamnati kuma a gefen makarantu an kara, za a kara karfin likitoci wa'anda ko kuma masu abin nan za su, in yaro na da shi ciwo za yi sauri a kai shi inda ya cancanta a kai shi, kuma kafin yaro ma ya shiga daki makaranta ma shi ya wanke hannu, ya tsaftace kanshi, ya duba zafin jikinsa, in abin ga ya fice yadda ya cancanta shi a je a kai shi tukuna wajen asibiti a tafiyar da abin. Ina jin dai abin da kuma matakin da kungiyar kiwon lafiyar duniya da kungiyar da ministan din kiwon lafiyar kasan Kamaru aka shimfiɗa, gwamnati ya tsaya a kai, kuma ina la'akari a tafiyar da abin yadda wa'annan kungiyoyin suka shimfiɗa abin da za a kare yara.
Sai ta bangaren birnin Bamenda, iyayen yara sun samu matsaloli wajen komawa makaranta. Daya daga cikin iyayen ɗalibai, Malam Shansu, ya yi mini ƙarin haske.
Alhamdulillah dai sukul ya fara a nan lafiya, kuma cikin kwanciyar hankali tunda ba a ji wani hayaniya ba. Wasu sun fara sukulin amma haka zalika wasu sun samu akasarin haka, domin akwai iyaye da dama wanda ba su tanadi komai ba na maganan komawa sukul yaran. Dalili da yasa menene ana sukul zai koma, ba zai koma ba, zai koma ba zai koma ba, wasu sun yi tanadi, wasu kuma ba su yi tanadi ba. Wasu kuma dalilin da yasa ba su yi samu sun mai da yaran su sukul ba, ayyukan da suke yi ne ya tsaya. Me ya tsaya da wannan aikin? Gwamnati ne ta samu ta tsaya musu da wannan aikin, in yanzu ba su iya yin wannan aikin in cikin tsanaki. Alal ga misali kamar masu aikin acaba. Aikin acaba yanzu ya zama na cewa a nan Baminda gwamnati ta saka doka wanda ya zama na cewa aikin gaba ɗaya ma kamar an hana su aikin ne kawai ga baki ɗayanta, domin babu yanda za a yi a ce za ka yi aiki amma an hana ka ba za ka iya aiki daga wani hanya zuwa wani hanya ba. Ke dai ka yi aiki kana nan a cikin anguwanka, wanda ni da kai mun san cewa aikin a caɓa a cikin anguwa ba zai taɓa yiwuwa ba mutum ya samu abin da zai samu ya ci har ya shayar da iyalai shi, ballantana ma ya fara maganan komawa bokun yara. To hakan ya jawo matsaloli da yawa wanda muna ganin yara da yawa ba su samu sun samu sun tafi school ba. In ga yaro ka ce ya baka koma school ba, ya ce maka ai babana bai sayi min takardu ba, babana bai biya mini kuɗin school ba, babana bai kaza ba, babana bai kaza ba, yana daga ɗaya daga cikin dalilin da ya saka kenan. Domin yanzu ayyukan ya zama na cewa in ka tashi da safe kana aikin a caɓa, za ka yi aiki daga safe har dare, in ka samu ma jaka uku sai ka ce alhamdulillahi, domin ka zuci sannan ka zuba mai da sauransu ka nemi na ci. Gwamnati ta hana ga sake gari domin a samu a yi aiki yaran su koma sukul. Haka zalika kuma anguwan da wasu yaran suke zama da inda za su fito su tafi sukul in ya zama tashin hankali, domin babu yanda za a yi su samu su fito wanda anguwan da ce dai su ɗan acaɓa ne suke caɓawa a wannan shashin in. Sannan kuma aka zo motan masu taxi sun ƙara kuɗin taxi tunda sun san cewa wa'ancan ba su aiki, yanzu su kuma ya zama wato ya zama advantage ta nasu sashi kenan, abinda ake fama da shi kenan yanzu. Amma alhamdulillah wasu sun koma sukul, mun ga sukul ya fara ba harbe-harbe, ana nan a cikin kwanciyar hankali da tsanaki.
Alhaji Ibrahim Mai Yaƙi, ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren da suka kwashe sama da shekaru huɗu ba gudanar da karatu ko harkokin kasuwanci a wannan bangaren na ƙasar Kamaru, ga abinda ya ce mini.
A ƙasar Kamaru an koma makaranta, kuma muna jika cikin wa'anda tun wancan shekara ma mun ta wannan kamfen cewa gara yara su koma makaranta. To a yanzu haka na yan aware ma sun rabu kashi biyu, wayansu sun yadda kuma wayansu ba su yadda ba. Amma wala kullu hali wayansu yanzu ne yara da sun so makaratu, galibin su wayansu sun koma makaranta. Amma duk da haka a tsoraci ake, har a yanzu dai karatun a tsoraci ake yi kamar shekaru baya da ya wuce. Yara akwai makarantun da yara za su tafi sai dai su sa wani kaya daban, takardun makarantunsu ma su sa shi kamar a posan kasuwa, sai su isa makaranta za su canja kaya sannan su shiga ɗakin karatu. To wancan shekarar ma aka dakata gwamnati din da har dai shekarar ya kare, a yanzu ma a haka aka soma ta wani, amma adadin makarantun da suka bude shekarar nan ya fi na bara. To muna roƙon Allah dai Allah sa dai a ci gaba dai a hakan nan dai kadan kadan dai ana bin, domin ɗan awaren wayansu sun ce yanzu yakin nasu da gwamnati ya riga ya wuce lokacin wai rike ya kuro a hana su karatu, domin a riga an yi nisa yanzu an samu sun samu babban foundation wanda dole kuma ƙarshen da shi duniya ta ji su, sai duniya ta ji abin su ya bukata. To mu dai namu dai addu'a ne dai Allah sa dai a ci gaba da haka a samu dai yara su karatu a cikin dan kwanciyar hankali.
Barista Yaya shi ma ɗaya ne daga cikin mazauna a jihar Arewa mai nisa na kasar Kamaru, ya mini ƙarin bayani.
Kai dai mazauni ne a ɓangaren arewacin Kamaru, musamman a can garin Kusiri, anda Boko Haram suke ta kai har-hare, kuma makarantu sama da 130 ne wanda aka rufe a jihohin arewacin kasar Kamaru saboda ta'addanci na 'yan ta'adda.
Eto wato a gaskiya mama wa garba mitin gwamnati ba ta dauki wani manyan matakai ba, ba gaskiya ina ga ba ma 300 ba, ina ga yanzu kai wasa gaba ɗaya makarantun arewa sai su rufe su, duba da cewa matsalolin da ainihin wato arewacin Kamaru yake fuskanta, kuma har yanzu babu wani kokarin mataki da ake dauka akan talakawa. Wato ba bude makarantun ba, wato a halin gaskiya talakawa suna cikin halin kakanikayi, kuma har yanzu gwamnati ba ta ba 'yan arewa wani kyauta wani wato gudunmu wannan a zo a gani ba, kamar irin takardun makaranta irin su uniform din yara. Kaga dole yara za a sai musu takardun makaranta kuma za a yi musu uniform. To kaga kuma ya kasance cewar 'yan arewa musamman kasar Marwa tun har zuwa Lakkiyar Kusiri gaba ɗaya mutane sun galabai ta, yanzu kowa ta abinci ke yi ba wai ta yaran shi su koma makaranta ba, babu wanda baya son ƴaƴansa su yi karatu. To amma nan hali kakanika yi da al'umma suka shiga, to shine a gaskiya wato mutane suke
to ya kake ganin kamar ta bangaren ambale ruwan sama da sauran abubuwa wanda yake shuka da jama'a suka yi na bangaren noman shinkafa, auduga da sauransu, wato duk abin ya riga ya daidaice.
Wato a gaskiya abin da yake so mutane su gane, wato mutane arewacin Kamaru mutane ne wanda suke tafi da harkoki guda biyu zuwa uku, noma da kiwo da kasuwanci. Kasuwanci dama Boko Haram sun riga sun datse kasuwanci gaba ɗaya, corona da covid-19 ta zo ta datse kasuwanci, yanzu kuma ambaliyar ruwa ya zo ya cinye gonaki, saboda ina san gonaki da yawa, na yi magana da manoma da yawa, gonaki da yawa sun yi shinkafa da kuma irin su dawa su masara, ruwa da yawa ambaliyar ruwa ya cinye, wasu gidajensu ya zube. To kaga mutane da suke a cikin wannan halin ga abinci, wato ambaliyar ruwa ya cinye gonaki, kaga ana ta halin kakanikai na ɓangaren abinci. To kaga ba mutumin da baya son ɗan shi ya yi karatu a wannan zamani, kawai abubuwan ne suke fin ƙarfinsu mama a garba. To a gaskiya ina da kyau hukumomin ƙasar Kamaru da manyan arewa, don Allah kada su zama manyan banza, kada su zama manyan ɗumama benci ne kawai a birnin Yaro, ya kamata su waiwaye talakawansu kuma su ba 'ya'yan talakawa wato ainihin takardun makaranta da uniform, a tsaya musu a taimaka ma 'ya'yan talakawa, kuma a buɗe wa mutane Kusiri boda da Njemena, in aka buɗe za su ci gaba da shunduniwa, za su ci gaba da harkokinsu insha Allah, kowa zai ɗauki nauyin kansa.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun kafa sun yi kokari na ganin cewa an fara gudanar da wasan La Liga a faɗin ƙasar. A yanzu haka gwamnatin ta ce ya kamata a ɗauki matakai domin kare masu taka ledan a faɗin ƙasar da kamuwa da cutar ta COVID-19. Sai dai kimanin shekara guda kenan da kule-kulen ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suka dakatar da gudanar da La Liga saboda wannan cuta ta coronavirus. Coach Sulemani ya mini ƙarin haske.
Har yanzu dai ba fara ba an samu jinkiri game da wannan cuta na COVID-19 wanda ya kawo abu ya koma baya. Shi league da za buga na 2020 zuwa 2021 ana kammalawa kasan har yanzu a kasan kamaru gwamnati ba ta saki waɗansu abubuwa ba don a samu a soma buga wannan wasan.
Sai dai ɗaya daga cikin masu sana'ar taka ledar a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Malam Muhammad shima ya nuna korafinsa ga hukumomi da kuma kula-kula ɗin ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru domin kare su 'yan wasan da ya kamuwa da wannan cuta ta coronavirus.
A wasanni na league kamar irin su professional football na nan kasa kenan Kamaru kamar MTN Elite 1 da su Elite 2 ya kamata wato gwamnati ta wato buɗa hurare na wasanni da kuma sa wato dokoki da hukumar kiwon lafiya ke badawa wanda an za shiga filin wasa dole sai an kasance an killace kai an samu wato takunkumi an shiga da shi don a ja kalli wasa. To hakan in suka yi nake ga gaskiya sun gama mana komai.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba da labarin wasanni. Yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
A yau Juma'a kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi da ɗan takarar jam'iyyar Democrat Jamie Raskin sun gabatar da wani ƙudurin doka na ƙirƙirar wani kwamiti wanda tanajin kundin tsarin mulki na 25 zai bashi ikon yin aiki tare da mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence don dakatar da shugaban Amurka daga aikinsa. Pelosi ta sanar da ƙudurin dokar ne bayan da ta yi kira ga gwamnatin Trump a farkon wannan makon da ta yi ƙarin bayani game da lafiyar shugaba Donald Trump wanda aka gano kwanan nan ya kamu da COVID-19. Mutane fiye da miliyan 36.5 ne suka kamu da coronavirus yayin da kwayar cutar ke tabazuwa a duniya baki daya a cewar kididdigar cibiyar bayar da bayanan cutar coronavirus ta John Hopkins. Kasashen Amurka da India da Brazil suna kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar. A halin da ake ciki kuma kasar Jamus ta bada gudunmawar sama da dala miliyan 1 na kayan aikin kiwon lafiya ga kasar Peru don taimakawa mutane a yankuna masu nisa a shiya ta Amazon saboda annobar coronavirus. Tsohon ɗan takarar shugaban kasar Mali Samaila Sisi ya gana da shugaban rukun ƙwaryar kasar a daren jiya Alhamis a karon farko tun bayan sakinsa a wannan makon da masu kaifin kishin Islama suka yi a musayar fursunoni.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo wato ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Zahra Aminu Fage wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru Mai Shanu ke cewa a kwana lafiya.